Sashen Hassan muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalul da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litini 6 ga watan Agusta. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran.
Girgizar kasa a tsibirin Lombok na kasar Indonesia ta kashe akalla mutane 82 jiya Lahadi. Akalla mutane 29 sun mutu a Somalia a sakamakon barkewar tsoma. A nan Amurka kuma ta zumar ba sabon ba a birnin Chicago jihar Illinois ta haddasa harba akalla mutane 34 biyar daga cikinsu sun mutu.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya za a ji cewa yau fa take jajibarin kammala makon jaddada muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa.
Ana su yaro daga an aihe shi awa ta farko in ta yawa ya zamanto abinda zai fara sha shine nonon uwa.
Za kuma a ji cewa mutanen yankin kudancin Borno sun yi kiran da su ma a basu sudana. Kuma kamar kowace ranar Litini, Sarfilu Hashin Gumal na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Akalla mutane 82 sun mutu a sakamakon girgizar kasa mai karfin gaske da ta auku a tsibirin Lombok na kasar Indonesia jiya Lahadi. Girgizar ta sa hukumomi suka yi gargadi na wani dan gajeren lokaci akan yiwuwar samun igiyar ruwa, al'amarin da ya sa mazauna tsibirin da 'yan yawon bude ido suka arce zuwa titina. Ana fargabar adadin waɗanda girgizar ta halaka zai karu. Ɗaruruwan mutane ne suka jikata, dubban gidaje suka lalace, kamar yadda hukumar agajin gaggawa ta kasar ta faɗa cikin wata sanarwar da ta fitar. Hukumar nazarin yanayi ta Amurka ta ce girgizar kasar ta kai ƙarfin maki 7 kuma ta afku ne a kimanin kilomita 10.5 a arewacin tsibirin Lombok. Haka kuma an ji ɗuriyarta ko kuma hushinta a tsibirin Bali da Sumbawa da kuma wasu yankunan gabashin Yaba. Jami'ai da shaidun gani da ido sun ce girgizar kasar ta katse wutar lantarki a wasu yankunan birnin da dama, kuma an kwashe majinyata daga babbar asibitin yankin. Sojojin kasar Ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin saukar jiragen sama a yankin gabashin Somalia bayan tarzomar da ta barke a babban birni ta zama sanadin mutuwar akalla mutane 29. A ranar Juma'a fada ya barke bayan kila sabanin da aka samu tsakanin kananan hukumomi da gwamnatin tsakiya ba dai tantance abin da ya haddasa tarzomar ba. Wani babban jami'in soja da ke tare da jam'iyyar People's Democratic ta yankin Somalia mai suna Hadar Abdi Ismail ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojojin tarayya ne ke da alhakin kashe mutane. Ya ɗora laifin barkewar tarzoma akan abin da ya kira nuna fushi akan kutsawar sojoji ɗauke da makamai ba bisa ƙa'ida ba a cikin birnin. Ismail ya ce an auna unguwannin waɗanda ba 'yan asalin Somalia ba. Aka yi sace-sace a cikin shaguna, aka ƙone gine-gine har da aƙalla coci guda ɗaya. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta zargi jami'an yankunan ƙasar da laifin keta 'yancin bil'adama. 'Yan sandan birnin Chicago nan Amurka sun ce ba za a fi ƙarfinsu ba bayan tarzomar ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa harba aƙalla mutane 34 cikin ƙasa da sa'o'i 24. Biyar daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu, ciki har da wata budurwa 'yar shekara 17 da haihuwa da aka harba a fuska. Wani ɗan sanda ya faɗa wa jaridar Chicago Sun-Times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani. Ana zaman zulumi kuma kila tarzoma ta ƙara muni. Jami'in na 'yan sanda ya ce ya ji mutane suna magana ta wayoyinsu ta hannu, suna shirin kai hare-haren ramuwar gayya, kuma suna kira ga wasu mutanen su ma su ɗauki matakin kai hare-haren na ramuwar gayya. A makon jiya, ɗaruruwan masu zanga-zanga suka tare wani babban titi a birnin Chicago domin nuna rashin amincewarsu ga tarzoma da suke da alaka da mallakar bindiga. Suka buƙaci magajin garin Fan Emmanuel da yayi murabus. Har yanzu magajin garin bai ce uffan game da tarzomar ta ƙarshen mako ba, to amma ya buƙaci a ɗauki ƙarin matakan daƙile yawan mallakar bindiga ba ma a birnin Chicago kaɗai ba, har ma a dukkan jihar Illinois. A bana kurin an kashe fiye da mutane 300 a birnin Chicago, fiye da kowane birni a nan Amurka. A halin da ake ciki kuma, wutar daji da take ci a jihar California ta halaka mutum na 7, wacce take bannan kilomita 600 daga arewa maso gabashin birnin San Francisco. Yayin da tagwayen wutar dajin ta ƙara bazuwa, lamarin da ya tilastawa ɗaruruwan mutane barin yankin. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, ɓangarorin ƙasar Sudan ta Kudu suka sanya hannu a kan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya a yunkurin baya-bayan da na kawo ƙarshen yakin basasa shekaru 5 da ya kashe dubban mutane kuma ya sa miliyoyin mutane rasa matsuguninsu. Kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake wa kira Suna a takaice ya ba da labarin cewa shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa shugaban 'yan tawaye Riek Machar suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar. Wani ɓangaren yarjejeniyar ya tanadi shugaba Kiir ya ci gaba da zama shugaban ƙasa, kuma Machar ya koma ƙasar a zaman mataimakin shugaban ƙasa na farko cikin mataimakan shugaban ƙasa guda 5. Za a yi watanni 8 a zaman watannin kafar sashen mulki na wucin gadi. Bayan haka kuma za a tsawaita mulkin wucin gadin na tsawon wasu shekaru 3. Majalisar ministoci za ta kunshi ministoci 20 daga jam'iyyar shugaba Kiir, 9 daga ɓangaren Riek Machar, sannan 6 kuma daga sauran ɓangarorin ƙasar. Wannan shi ne yunkuri na baya-bayan nan na kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya da tsagaita wuta ta lokacin da yaƙi ya ɓarke a shekara ta 2013. A ranar Asabar da daddare aka kai wa motar da ke ɗauke da jakadiyar Amurka a ƙasar Bangladesh Masia Banikat hari a birnin Dhaka, a lokacin da take barin wurin liyafacin abincin dare na bankwana da aka yi wa shugaban wata ƙungiya mai zamarin kanta. Sanarwar da ofishin jakadancin Amurka a birnin Dhaka ya gabatar na cewa tawagar wasu maza ɗauke da makamai, wasunsu a kan babura ne, suka kai wa motar jakadiyar hari a yankin Muhadipur, jakadiyar da masu tsaron lafiyar ta san tsira ba tare da jin rauni ba. A wani labarin kuma, ƙasar Saudi Arabia ta ba da sanarwa a yau Litinin cewa za ta kori jakadan ƙasar Canada ta kuma janye jakadanta a ƙasar Canada, a yayin da ta dakatar da duk wata mu'amala da ƙasar Canada a kan abin da ta kira shishigi ko kuma ƙasalanda da Canada ta ke yi cikin harkokin cikin gidanta.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, yau take jajibirin kammala makon jaddada muhimmancin shayar da ƴaƴa nonon uwa. Saboda muhimmancin wannan batun, sashen Hausa ke gabatar da wannan rahoto daga wakilin Ayamai Salamu Muna Barma.
Masana sun sanar cewa shayar da jarirai nonon uwa zalla daga ranar haihuwa zuwa watanni 6 a duniya wata hanya ce da ke kare yara daga kamuwa da cututtuka. Dalili kenan da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suka ware kwanaki 7 a farkon watan Agustan kowace shekara domin faɗakarwa kamar yadda shugaban asibitin haikuwa maternity Yantala da ke Yamai Dr. Mamman Sani ke karin bayani akai.
Ana so yaro daga an aihe shi awa ta farko in ta yawa ya zamanto abinda zai fara sha shine nonon uwa, kamar akwai abinda ake cewa da kashin wannan yana da amfani wanda da turanci ake cewa colostrum, saboda shi wannan kamar shi shine kamar vaccine, yana da sinadarai da yawa wanda suke iya kare yaro daga dukkan cututtuka da yawa. Nonon uwa yana da sinadarai wanda suke sa yaro ya bunƙasa, wanda da turanci ake cewa vitamin da mineral, kuma da har ruwa kuma kasashe irin namu inda ke da kai zafi kwarai, mutane suna jin tsoro in ba a ba yaro ruwa ba akai ba shi nono zalla yana iya samun matsala ta ishuwa, don ka shi nono uwa yawanci ruwa ne kenan wannan insha Allah babban matsala. Wata matsala kuma da ake gamuwa da ita kamar uwaye daga sun aiku yaro kafin nonon yazo akwai matsala, in ma babu a sa shi yar kadan tsotsa, saboda kamar in yana tsotsa shi yana sa ya stimulate kashi ya taso nonon ya zubo da kyau. Mun san in aka aihu matsala ta farko wanda muke gamuwa da ita a gidan likitoci wanda ita ma take sa har ana samun rosuwa ta uwa ita ce zubda jini, to in hal yaro yana shan nono wannan yana sawa ta kawo nashi gudunmuwa jini ya tsaya, don saboda wannan yana da amfani.
Rashin mutunta tsarin shayar da jarirai nonon uwa zalla har zuwa watanni 6 na farko wani babban kuskure ne da likitoci suka tabbatar da cewa yana jefa yaro cikin hadari. Saboda haka Dr. Mamman Sani ke gargadin iyaye
yanzu in na dau musallan dabino in ku kalure inda ake bada shi, kamar yanzu mata a baki za a sa a tamna sai a ce a zo ruwan za a ba yaro, to saboda Allah shi bakin dan adam kun san shi kanshi cututtuka da suke cikin shi, kuma yaro ya zo duniya shiga shi duniya da kwari bai ma awa 24 ba ko awanni bai da karhin jikin shi bai da karhin kariya, don fasilaman yana iya infecte wannan abu ne na farko da ake iya gani.
Asusun UNICEF ya bayyana cewa yara 3 daga cikin 5 ne a duniya aka gano cewa ba sa samun sukunin shan nono zalla har zuwa watanni 6 na farkon zuwansu doron kasa, a sanadiyar wasu dalilai da ake dangan tawa da al'adun Afirka inda makusantan mejego kan yi kane-kane da jariri a wani lokacin da ake buƙatar ya tsotsi mama, yayin da ta wani ɓangaren haihuwa ta hanyar fashi ke takaita cuɗanyar jarirai da iyayensu, abinda ke hana masu samun nono a lokacin da ya dace. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wannan haka yake kuma a gaida Suleiman. Yanzu kuma bari mu kada jihar Borno, inda al'ummar kudancin jihar ke kiran da a rika yin karba-karba a jihar game da mukamai. Haruna Mamman koko Haruna Dauda gare ka.
Mun kira wannan taron don mu shaida wa mutane cewa muna da forum ko leadership summit. Leadership summit din nan ba komai bane, ba muna so mu sensitize mutanenmu cewa ya kamata fa kowa ya tashi. To zan nan ci zaben nan ya kamata mutanenmu na kudancin Borno su yi shiri, su ma su fito su nemi gwamna, ba wai su zauna kullum su ne deputy governor ba. Kuma kar su ji tsoro, ina so mu shaida musu cewa mun yi magana da mutanen Borno Central, mun yi magana da mutanen Borno North, suna da sympathy, wato su ma sun gane cewa ya kamata fa yanzu abin ya dawo ta wajen kudancin Borno. In ana neman zaman lafiya dole a nemi adalci. Adalci kuma ba za a samu adalci ba idan kullun an bar wasu mutane a baya.
Ranka dai ganin cewa wannan abu ne na zabe wanda kusan kowa sai ya nuna kansa ko kuma ya nuna sha'awar fitowa. Har yanzu babu wannan kudancin Borno da ya nuna sha'awar sanan neman wannan kujera. Kamar kuna da wasu da suka nuna sha'awa ne amma boye suke ne ko me yake faruwa?
Dole muna da su mana. Muna da su amma za su fito.
Kamar in ka duba zaka ga bisa tarihi misalan kudancin Borno kamar sun gamsu da kujerar mataimakin gwamna, ba su cika damuwa da neman gwamna, har da har yanzu ma ana ganin hotunan wasu daga kudancin Borno suna nuna sha'awar su na kasancewa mataimakin gwamna ba gwamna ba. Me ke faruwa ne haka ranka daidai kuma ce kuna neman kujera?
Gaskiya amma kar ka manta wanda suka tashi suna neman cewa su zo mataimakin gwamna mutane ne wanda ka duba yanayin su mana su wane ne, wani irin aiki suka rike, wani irin ilimi suke da shi, wani irin experience suke da shi, ka tambayi kanka. Za mu gaya maka cewa wannan ba abin da ke faruwa a da zai faru yanzu ba, yanzu wani abu ne daban, don ko mun so ko mun kifa wannan muna zamanin democracy ne.
To kamar ba ku gabsu da yadda arewaci ko kuma Borno ta tsaya ke gudanar da mulkin bane, yasa kuke so ku ɗan kudancin Borno ku karbi wannan mulki?
A'a, ba haka bane, don kurin muna so mu ma mu dana, domin me muna da abubuwa da ba a yi ba da za mu so a yi.
Wannan batu ne na kuɗi, ana maganar siyasa ko zabe abu ne da ya shafi harkan kuɗi. Kamar kuna da waɗanda a shirye suke su kace irin waɗanda wannan kudade don neman wannan kuri'a wa wannan jama'a.
Ka manta, yes, a Najeriya akwai harkan kudi a siyasa ko kaso ko kaki, amma mutane, muna da mutane da yawa wanda su ba siyasa ba neman gwamnati suke ba, amma suna sun amince da cewa za su taimaki kowa ma wane ne ya fito, su suna da kudin hannunsu. So ba wai ko shi kuma ka manta, ba kullun ne kudi ke aiki ba. Lokacin da shugaban kasa na yanzu yana da kudi a hannunsa ne, ba mutane suka taimaka ba. Haka mu ma insha Allah za mu samu mutane wanda ba da kudi, ba su da kudi a hannunsu, amma suna da mutane da suke son su taimaka.
Kun gane da ƙarshe kamar akwai wani jami'a kuke shirin fitar da dan takara ne, ganin cewa akwai jami'i da dama a yanzu haka a Najeriya.
Akwai jami'i da yawa, saboda kaga wannan yanzu ba zan iya gaya maka ga jami'ar ba. Dalilin me ai da na zan gaya maka da ma zan gaya maka sunan mutanen da suke so, amma yanzu wannan lokacin yazo za ku sani.
Ko dashi na ce maka ƙarshe kamar shekaru nawa kenan ana mulkin demokradiya a Najeriya, wadda kuma dukkanin gwamnati ne fararen hula, ba wani dan kudancin Borno ya taba yi
shekara 16,
ba dan kudancin Borno,
ba dan kudancin Borno da ya taba yi shekaru 16. Mutanen Borno Central sun yi gwamnati daban-daban guda uku, mutanen Borno North sun yi gwamnati daban-daban guda uku, mu ko sau ɗaya ba mu samu.
Haka yake, an saurari hirar da aka yi da shugaban kungiyar al'ummar kudancin jihar Borno, Injiniya Ibrahim Usman, game da ƙorafin da suke kan cewa ya kamata a ba su suma su dana game da mukamai musamman ma na gwamnati da sauransu. A gaida Haruna, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
mulki Allah ne yake bayarwa wanda ya ga dama. Saboda haka canja shekan wani ko barin jam'iyyar wani, musamman shi matsayin shugaban ƙasa President Muhammad Buhari, a yadda ka sani da irin goyen bayan da yake a wajen talakawa, ba za ka ce zai shafi daman sanacin zaɓe ba. Amma za a iya cewa a waɗansu jihohi wanda suka canja sheka suna da karfi, alal misali kaman a Kano, ba za ka ce canja shekan Kwankwaso ba zai tabo performance na jami'an ba, ko kuma a Kwara ce abin tafiyan shi Saraki ka ce a Kwara ba shi ba komai bane, wannan ba haka bane. Amma ba zai kuma sa akan cewa APC za ta iya faɗi zaɓe a Kano ko a Kwara ba tukuna, sai abinda lokaci ya yi. Don kai ma ka gani yanzu kaman a Kwara da shi ya koma PDP, mutanen PDP gaba ɗaya har da chairman nasu wanda suke wurin da duk sun bari sun koma APC. To haka ne ake ta wayan nan tafiya da dawa. Yanzu ma a nan majalisar dattawa akwai yan PDP da muna magana da su wanda suke so su dawo APC. Akwai diyawa kuma wanda suka tafi din ma suna so su sake dawa.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bar mu koma gefe guda, Sarfilu Hashim Gumelle gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. Ranar 14 ga watan Mayu wannan shekarar da muke ciki ne, muka fara ka muku wani batun wani matashi mai suna Awal Aminu da aka sara a kunya kai da manjagara har ta kai ga cewa ya samu mutuwar rabin jiki. Mahaifin wannan matashi mai suna Malam Aminu Inuwa da ke zauna a unguwar Dorei da ke cikin jihar Kano, wanda shi ne ya tuntuɓi wannan fili na ciki da gaskiya, bayan da ya zargi alƙalan da suka yi masa shari'a da yi masa walawala saboda cimma buƙatar abokin aikinsu wanda yake da alaƙa ta auratayya da yaron da ya buga wa ɗansa makami har ya nakasa shi. Wannan fili ya bibi wannan batu har zuwa ofishin babban alƙalin alƙalai na jihar Kano, inda idan masu raro na biyi, kakakin kotunan jihar Kano Baba Jibo Ibrahim ya alƙawarin ɗaukar mataki da tabbatar da ganin an bi wa waɗannan mutane haƙƙinsu bisa kan tafarkin tsarin shari'a. A yau za mu ji halin da ake cikin gabakin shi Malam Aminu Inuwa. Suna na Sarfil Hashim Gumelle.
Dalilai uku sun suka sa ni magana a rediyo don duniya ta ji. Na farko, ina son duniya ta sani irin wannan al'amura da suke tafiya na waɗanda aka zalunta. Na biyu kuma, su shuwagabannin alƙalai da sauransu wanda duk wanda suke da ruwa da tsaki a wannan al'amari na harkar shari'a a ƙasa su san cewar ga abin da ake yi idan mutum yana da wani babba ko kuma wani ma'aikaci a kotu ko alƙali ko makarantunsa, to zai iya tsaya masa ya danne wanda yake zalunta din a lalata shari'a. To alhamdulillah Allah tabbatar mun da nasara a cikin wannan, saboda dalilin wannan hira ne na gidan radio maganganu sun fito a da nema aka yi ma a danne a musanta ma cewar yaron nan ma ya aikata abin nan. To kotu ta tabbatar da yaron nan ya aikata kuma ta yi shari'a.
Shugabannin alkalai da ma'aikatan kotuna sun ce ga matakin da suka dauka. Kai kana ganin mizanin sa kai yadda ka dinga shan wahalhalu sanadin wancan mutum da kake zargi cewa shi ne yake shiga ya fita akan al'amarin nan?
Wannan zai zama jan kunne, zai zama izina akan waɗanda suke da irin wannan zuciyar ta su danne wanda aka zalunta saboda sun ga suna da ƙarfi.
Kai yanzu ya ake ciki tun daga wancan lokaci da muka tattauna da kai ya zuwa yanzu, tunda hatta shi kakakin kotunan Kano ya ce ya neme ka kuma kun gana da shi?
Mun gana da shi, kuma abin da ya rage a lokacin shi ne in je in samu su human rights mu ci gaba da.
A misali da kuka je shi wurin Baba Jibo da ka je ka me ya ce da kai?
Baba Jibo abin da ya ce da ni kotunan nan duk da muka shiga sun tabbatar min da gaskiya ta, bayan na nuna masa duna na shari'a da aka yi. To sai ya nuna min cewa to ai shikenan ma tunda abin ya zo da haka ga gaskiya duk ta fito. Na da mutanen su suka aisa danni maganan nan. To alhamdulillah waje bai ce to mu je a ci gaba da abu don ƙara ma za a shigar, a shigar da ƙara. Domin su human rights akwai lawyer da suka bani.
To su ma kaman human rights ne mai ka ne?
Eh, sai na same su. To na same su muka tattauna da su. To
kai ka neme su ko kuma da suka ji maganar karido ne suka neme ka?
To bi ce ta hadu. Ne neme su. Su kuma sun ji already abin da yake aukuwa. Saboda haka aka bani lauyan. To saboda al'amura na rayuwa, ni mutum ne mai iyali, abubuwa sun min yawa, shi yasa har yanzu ba wani abu da ya taso, amma muna nan muna shirya sabuwar ƙara da za mu shigar. Muna shirya takardu da shi lauya da aka bani kan abin da muke shike na yanzu. Domin ya riga na ka samun yaro, yaro na nan a gida da bana zai gama FCE. Din da shekara biyu kenan da wannan abun, inda da koyo sharan nan su ma yake yi, sai da ne ta wahala, sai da aka sa masa ma kashin roba a kansa. Amma da kullum yana cin su ma, kuma har yanzu tafiyar tasa ba ta da kyau, ba zai iya kuma amfani da hannun nasa da aka yi samu na kasawa. Shi kuma gashi bai yi rubutu da hagu ba, ga abokan satin da ya fara shiga aji aka masa wannan ta'adi, gashin zabukan karatun nasa kwanan za su gama.
Don haka dai ana ci gaba da ɗawainiya da shi kenan har yanzu.
Ci aka yi masu yanayin da kamar shekara ko shekara biyu za a duba kuma a gani da canji da za a yi masa na magunguna a sake canza, amma kanne da magani yanke masa. To kuma al'amarin gashi rayuwar ta kasance, ina ta iyali, ina ta yara 'yan makaranta, ina kuma ta mara lafiya.
To yanzu kenan za a je a nemi haƙƙi na kan shi wannan lahani da aka yi wa ɗanka kenan, tunda misali kotu yanzu ta tabbatar da cewa ga wanda ya yi wa ɗanka wannan al'amari.
Wannan nan muna bin abun mu a hankali, domin kamar da na faɗa abubuwa sun manya, kuma shi ma lauyan nan ba case yani kaɗai ba ne a gabansa, akwai mutane da dama masu ko makamacin irin wannan abu da ya same ni ko kuma wasu abubuwan na daban. Saboda haka zai wuya ya haɗa abubuwa lokaci guda, domin taurabi ba ta taunu.
Za ka iya cewa akwai wani sakamako da za ka iya cewa sanadiyar magana da kai a ciki da gaskiya, wato an samu wani sakamako da watakila kake tsammani ko kuma a'a?
Alhamdulillah ba ƙaramin sakamako ka samu, domin ina samun addu'o'i daga wajen wasu ma ba su ma san ni ba, ba san su ba. Suke neman lambar waya ta su bugo min, har daga kasar Ghana ma an bugo min, har daga Kamaru ma an bugo min, har daga Niger an bugo min, an bugo min daga kasar Togo akan an ji abin da ya samu wannan yaro kaza kaza. Kuma nan cikin gida Najeriya haka jihohi nan ɗaya ɗaya ne da ba a bugo mu, saboda ni tsohon malamin makaranta ne. Saboda haka mutane da yawa sun san ni, ban ma san su, wasu kuma na san sun san mun san juna da su. Saboda haka na ji daɗi da wannan maganar VOA ta buɗa ta tafasa ta, abin da yake boye ya fito fili, duniya ta sani. Saboda haka ni wannan al'amarin ba abin da zan ci sai dan ce alhamdulillah VOA ta yi min komai, sai godiya. Ina mun babban al'amar abin da ake bukata da media, wancan gidan radio irin wannan ko talabijin, shine saƙo ya isa guraren da ya kamata ya isa. To ni haka nake kallon sakamakon da na samu.
Na kana ganin misali ya isa ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki sakonka?
Kwarai kuwa, saboda domin ban taba zaton mutane ma suna sauraron gidan rediyon kamar haka ba. Domin yadda aka yi waya, da yadda wa'inda ma na mun daɗe ba ɗuba tsofaffin abokai za su gani a hanya. Ashe abin da ya samu yaro kenan, wasu ma sun san yaran ta yana jinjiri. Ashe abin da ya samu ɗanka kenan, ashe kaza, ashe kaza. Shi yasa na tabbatar cewa to lallai media ba abin yarwa ba ne.
Kana da wani kira ne misali na musamman, misali bangaren gwamnati ko bangaren masarauta da sauransu?
Kiran da nake da shi a nan shi ne ina magana da babbar fata na cewar mahukunta, masarauta da sauransu wanda suke da ruwa da tsaki a cikin al'amarin, mun san suna yi. Saboda ni misali dai ko da ba su ji ni ba dai, na sha ji a rediyo sun ji an yi kaza a waje kaza, kuma musamman masarauta da kuma gidan gwamnati. Sai in ga an tashi wanda aka zalunta din an bi masa haƙƙinsa, suna wannan ƙoƙarin. Babbar fata ta shi ne dan Allah, dan Annabi su yi haƙuri da jama'a, domin su na jama'a ne, kuma jama'an nan nasu ne. Saboda haka sai su ɗau haƙuri, su riƙa duba din, kuma su ci gaba da yin abin da suke. Domin to fatan da nake shi ne su ƙara haƙuri, duk wanda aka yi masa din su bi masa haƙƙinsu.
Asuraro kun dai je da ta kasance kan wannan batu, saboda haka wannan fili na miƙa godiyarsa ga ofishin alƙalin alƙalai na jihar Kano da kakakin kotun na jihar Kano Baba Jibo Ibrahim. Haka kuma muna miƙa jajanmu da addu'ar Allah ya baiwa shi wannan matashi da aka lahanta Awwal Aminu lafiya, ya kuma baiwa mahaifinsa Malam Aminu Inuwa ikon ci gaba da kula da lafiyar ɗansa. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari, Mr. Fili Hashin Gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu, za mu sake da muku da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.
Zuwa gaishe ka, yanzu kuma ga jimai da labaran duniya a manfa'a taƙaice.
Akalla mutane 82 sun mutu a sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a tsibirin Lombok na Indonesia jiya Lahadi. Girgizar ta sa hukumomi suka yi gargaɗi na wani ɗan gajeren lokaci a kan yiwuwar samun igiyar ruwa, al'amarin da ya sa mazauna tsibirin da kuma 'yan yawon bude ido suka harce zuwa tituna. Sojojin ƙasar Ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin saukar jiragen sama a yankin gabashin Somalia, bayan da tarzoma da ta ɓarke ta zama sanadin mutuwar aƙalla mutane 29 a ranar Juma'a faɗa ya ɓarke bayan kila saɓanin da aka samu tsakanin ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin tsakiya. 'Yan sanda a birnin Chicago na Amurka sun ce ba za a fi ƙarfinsu ba bayan tarzomar ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa harban aƙalla mutane 34 cikin ƙasa da sa'o'i 24 a birnin. 5 daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu, ciki har da wata budurwa 'yar shekara 17 da haihuwa da aka harba a fuska. Wani ɗan sanda ya faɗa wa jaridar Chicago Times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani. Ana zaman zulumi kuma kila tarzoma ta ƙara muni. Jiya Lahadi, ɓangarorin ƙasar Sudan ta kudu suka sanya hannu a kan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya a yunkurin bayan nan na kawo ƙarshen yaƙin basasa shekaru 5 da ya kashe dubban mutane da kuma sa miliyoyin mutane rasa matsugunansu.
So da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Jummai Ali da takarantuwan labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.